sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 3 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fadan makamashi tsakanin Rasha da kasashen yamma kan yakin Ukraine ya sake kunno kai a ranar Juma'a. Inda Moscow ta jinkirta buɗe babban bututun iskar gas zuwa Jamus da sauran kasashen G7. Inda su kuma suka tsayar da farashin man da Rasha ke sayar musu. Katafaren kamfanin makamashi na kasar Rasha Gazprom ya ce ba zai iya buɗe iskar gas din ta rinka zuwa Jamus ba. Sa'o'i kaɗan kafin a sake buɗe bututun da Rasha ta ɗora alhakin lalacewarsa kan matsalar fasaha, matakin da zai ƙara dagula matsalar makamashi a Turai. Kakakin hukumar tarayyar Turai, Eric Mama, ya faɗa a shafinsa na Twitter ranar Juma'a cewa Gazprom ya yi amfani da ƙarya da yaudara wajen rufe bututun. Moscow ta ɗora alhakin takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba mata bayan da ta mamaye Ukraine, wanda hakan ya kawo cikas wajen kula da bututun iskar gas din a cewarta. Tarayyar Turai na zargin Rasha da yin amfani da ƙarfinta na samar da iskar gas wajen mayar da martani ga takunkumin da ƙasashen Turin suka ƙaƙaba mata. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA ya faɗi jiya Juma'a cewa shi da tawagarsa sun ga duk abin da suka nemi gani a tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhia da ke ƙasar Ukraine. Ya ce ba su yi mamakin komai ba, kuma zai fitar da rahoto a farkon mako mai zuwa kan sakamakon binciken nasa. Rafael Mariano Grossi ya faɗa manema labarai a filin jirgin sama na Vienna bayan saukarsa. Damuwarsa ita ce abubuwan da ake bukata masu muhimmanci, kamar samar da wutar lantarki da kuma ma'aikata. Ya ce yana da matukar muhimmanci ga hukumar IAEA ta kasance a tashar. Tawagar ƙwararru 13 ne yake tare da Grossi, kuma ya ce sun bar mutane 6 daga cikinsu a Zaporozhia. Daga cikin 6, biza su kasance har sai an kawo ƙarshen tashin hankalin, wanda ya ce hakan zai kaga garimin sauyi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta yi alawari da sake barkewar rikici a ƙasar Eritrea a makon da ya gabata, wanda ke yin barazana ga rura wutar yunwa da taɓarɓarewar yankin zirin ƙuryar Afirka, bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta na watanni 5 a yankin Tigray na arewacin Habasha. Sakatariyar labaran Fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa suna alawari da sake ɓullar rikici a ƙasar Eritrea da ci gaba da kai hare-hare a wajen yankin Tigray da kuma hare-haren da gwamnatin Habasha ke kaiwa. Ta buƙaci ɓangarorin da su tsagaita wuta, babu hanyar soji da za ta magance rikicin a cewarta. Gwamnatin tarayya ta Prime Minister Abiy Ahmed da kuma jam'iyyar Tigray People's Liberation Front TPLF sun zargi juna da hannu a rikicin na baya-bayan nan. Ƙungiyar TPLF ƙungiya ce ta siyasa mai ɗauke da makamai wacce ta jagoranci ƙasar a matsayin wani ɓangare na ƙawancen da ke mulki sama da shekaru 20. Amma a yanzu Addis Ababa ta sanya ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Gwamnatin Biden ta sanar da sayarwar taiwan makamai na sama da dala biliyan 1 a daidai lokacin da takaddama tsakanin Amurka da China ke ƙara ruruwa kan matsayin tsibirin. Wannan ciniki ya haɗa da dala miliyan 355 na makami mai linzami daga sama zuwa teku da ake kira Harpoon, da dala miliyan 85 na wani makami mai linzami na zamani. Kashi mafi girma a cinikin shine na dabaru na dala miliyan 655.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya, Vice Admiral Awol Zubairu Gambo, wanda ya mana bayani mai tsawo dangane da irin hoɓɓasan da rundunar ke yi domin tsare yanci da tsiyocin Najeriya ta cikin ruwa, da kuma yadda suke tafama da masu tafka miyagun laifuka a cikin ruwan, da kuma irin nasara da aka samu kawo yanzu har ma da kalubale. To madalla, yanzu sai ku gyara zama don jin cikakkiyar tattaunawar.
Wato idan muka duba sha'anin tsaro, musamman yadda ƴan ta'adda da ƴan fashin teku da sauransu suke haddasa rashin tsaro a cikin ruwan Najeriya, yanzu ranka dade wani kokari rundunar sojojin ruwan Najeriya ke yi domin tabbatar da tsaro a gaba ɗayan ruwan da ke cikin Najeriya baki ɗaya?
Zan ce sashen zirga-zirgar teku yana da matukar muhimmanci ga harkokin tattalin arzikin kasar nan, duk da cewa ba kowa ne ya fahimci hakan ba, domin ko hakar teku ta hada da safarar jiragen ruwa da kamun kifi da sauran albarkatun cikin teku. Duk da tasirin waɗannan abubuwa da na ambata, ana samun masu yawan keta dokokin zirga-zirga ta teku kuma tattalin albarkatun teku. Sun ko hada da ta'addanci da fashin teku da kamun kifi ba bisa da ka'ida ba, da kuma yaduwar kananan makamai da masu saukin sarrafawa da hana safarar miyagun kwayoyi. Abin tashin hankali ma shine waɗannan manyan laifukan da ake aikatawa suna jawo mummunar illa ga cigaban tattalin arzikin ƙasa tare da wanzar da talauci. Wato wannan shine dalilin da yasa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ɗauki ƙwararan matakai domin shawo kan matsalolin. Matakin farko da rundunar sojan ruwan Najeriya ta ɗauka shine ƙara yawan harkokin ta a cikin teku ta hanyar gudanar da santiri babu ƙaƙƙautawa. Daga nan kuma sai muka ci gaba da amfani da na'urorin fasahar zamani domin inganta tsaron teku, da suka hada da na'urar hangen nesa ta Falcon Eye ko kuma idan mikiya domin ƙarfafa ayyukanmu na tsaron teku. Waɗannan matakai da muka ɗauka sun taimaka sosai wajen raguwar aikata manyan laifuka a cikin yankunan tekun ƙasar nan da kuma mashigin ruwan Gini, wato inda ake kira Gulf of Guinea region. Dalilin da yasa kenan hukumar kula da yaƙi da 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa a cikin rahoto na ko kuma in ce rahoton da aka wallafa ranar 14 ga watan Yuli 2021 ta nuna cewa shekaru 25 kenan rabon da a samu irin wannan raguwar aikata fashin jiragen ruwa a yankin tekun ƙasar nan. Ita ma wata mujallar da ke buga rahotanni kan sha'anin tsaro ta gaskata wannan bayani da hukumar ta buga, inda ta ƙara bayyana raguwar fashin teku da kai hari a kan jiragen ruwa. Waɗannan dalilai ne suka sa a ranar 3 ga watan Maris shekara ta 2022 hukumar kula da yaƙi da kuma 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa ta fitar da Najeriya daga jerin sunayen ƙasashen da fashin teku ya yi tsanani. Wannan nasara da muka samu ta ƙara mana ƙarfin gwiwa, domin kuwa har yanzu ba a ƙara samun wani rahoton fashin teku ba a watanni 6 na farkon shekara ta 2022. Don haka kuma an yi hasashen cewar satar ɗanyen man fetur za ta ƙaru, domin kuwa 'yan fashin teku za su sauya dabaru domin ci gaba da aikata waɗannan irin manyan laifuka.
Wato za ga cewar aikin ba ƙarami ba ne, musamman in muka yi la'akari da ruwan da ke Najeriya daga dukkan bangarori. Wannan yana bukatan a samu manyan kayan aiki na jirage na sintiri da kuma na kai farmaki da sauransu. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da irin manyan kayan aiki da kuke da su, abin da ya shafi jirage na sintiri da kuma jiragen yaki da kuma waɗanda ake da su a baya da kuma ƙarin waɗanda aka samu a baya-bayan nan.
Sabbin kadarorin da rundunar sojojin Najeriya ta mallaka ya biyo bayan irin tallafin da shugaban ƙasa kuma babban komandan rundunonin sojojin Najeriya shugaba Muhammadu Buhari tafa yake ba rundunar sojojin ruwa domin ƙara mallakar kadarori, musamman ma a shekara ta 2021 lokacin da rundunar sojojin Najeriya ta karɓi sabon jirgin ruwan Safiyo a teku NNS Lana. Yanzu haka jirgin na NNS Lana yana Safiyon yankunan tekun Najeriya ta hanyar amfani da na'urorin fasahar zamani da aka saka a cikin jirgin ruwan. Wannan zai sa a ƙara samun tsaron teku a yankunan tekun da ke karkashin kulawarmu tare da share fagen karuwar ƙarƙainar jiragen ruwa a tashoshin jiragen ruwan Najeriya, wanda hakan zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan. Bugu da ƙari kuma a cikin watan Mayu wannan shekara ta 2022 rundunar sojin ruwan Najeriya ta kafa sabon jirgin ruwan da aka tsera mata mai tsawon mita 100 wanda aka rada wa sunan NNS Kada. Kos ka san Kada a Hausa.
Ebe duba da irin bayanan da ka mana a wannan zanta da muka yi yanzu, muna iya fahimtar nasarori da kuka cimma da kuma irin hoɓɓasan da kuke yi domin ba da gudunmawarku wajen tabbatar da tsaro a ƙasar nan. Kuma kamar yadda masu magana ke cewa, kowace irin nasara na zuwa da irin nata ƙalubala. A matsayinku na rundunar sojin ruwa, na tabbata dole akwai ƙalubalen da kuke fuskanta, kamar waɗanne ƙalubale da kuma irin hoɓɓasan da kuke wurin magance su?
Well, ƙwarai da gaske, kamar kowane ɗan adam akwai wasu ƙalubalen da rundunar sojin ruwan Najeriya ke fuskanta, musamman ma ta fannin ƙarancin albarkatu domin sauke nauyin da dake kanta. Na tabbatar da tsaron teku. Sai dai kuma rundunar sojin ruwan Najeriya na sane da cewa ita kanta gwamnatin tarayya tana fuskantar ƙarancin albarkatu da sauran ƙalubalen da suka dawaibaye ta. Yayin da muke miƙa godiya mu ga irin tallafin da gwamnatin tarayya ke ba wannan runduna, muna ƙara tabbatar da cewar mai girma shugaban ƙasa cewar za mu ci gaba da riri ta albarkatun da ake samar mana wajen gudanar da ayyukanmu. Akan haka ne rundunar sojin ruwan Najeriya ke ƙara jaddada ƙudurinta na haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki ta fannin safarar teku a cikin gida da waje, domin musayar muhimmin bayanai da za su taimaka wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro a tekun ƙasar nan. Rundunar sojin ruwan Najeriya ta samu gagarumin nasarar rabuwar ayyukan barayin mai. Ko shakka babu mun san cewar waɗansu barayin za su iya kawo turjiya. Ɗaya daga cikin hanyoyin da suka kullo da su sun haɗa da furta kalamai na ɓatunci ko wallafa wasu bayanai irin na rashin kishin ƙasa. Waɗannan irin kalamai suna iya buge wuyawu, musamman ma a daidai lokacin da ake fafutukar yaƙi da manyan laifuka da masu aikata su. Saboda haka tilas mu yi ƙoƙarin daƙani na fashi da kuma wannan lokaci da muke tunkarar manyan zabukuka a kasar mu. Bugu da kare kuma ana buga rahotanni masu karo da juna daga sassa daban-daban da ke dangantaka da wara suna danganta fasarar man da ake yi a kan sata kadai tare da tura laifin a kan rashin cikakken tsaro. Kusan dukkan waɗannan zarge-zarge ba gaskiya ba ne. Alal misali, akwai ganga 100,000 ta ɗanyen man fetur tana kwatankwaci lita mai miliyan 15,800 wadda ke matsayin kusan tan 5 da kuma sawu 3,160 a rana. Wato wannan ga dukkan alamu ba abu ne mai yiwuwa ba idan aka yi la'akari da kasancewar hukumomin tsaro a yankunan tekun kasar nan da kuma shirin da rundunar sojin Najeriya ta kaddamar na operation dakatar da barawo. Saboda haka akwai buƙatar da ake yi wa 'yan Najeriya ta fahimtar bambancin da ake tsakanin satar mai da kuma hasarar mai.
Babban hafsan hafsoshin mai a ƙaruwar Najeriya kenan, Vice Admiral Awul Zubairu Gambo. A makon gobe za mu ɗora. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti, Salihu Awal da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, sai na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanni dake cikin jihar Tawa, jamhuriyar Niger. Zan gabatar muku da wannan shiri na yau na daddan gari wanda ke zo muku a ƙarƙashin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo daban-daban na nahiyar Afirka, inda a yau muka leka a garin Rasa Guni da ke cikin da'irar birnin Kwannin jihar Tawa, jamhuriyar Nijar, domin jin tarihin wannan gari inda muka yi kitirisu da hakimin garin wanda ya soma da zayyana sunansa.
Ni Alhaji Hassan Gado, hakimin Cerasa. Ni an matsayi na hakimi na goma na Cerasa Guni.
To yanzu shekarka nawa da zakwa duniya?
Shekara 70 gara.
To wannan gari muna yi musan me yasa aka ce mai Cerasa Guni?
Wata abin da yasa aka ce mai Cerasa Guni, guni gare mu na aiki. Kamar in mun ka tai gonka ga daji hakan ga sai mu tattare mu ce don nama na ka ji abin da yasa aka ce mana cera sa guni.
To ni asalin girka wannan gari suwa sun ka girka shi da ina sun ka hito?
Guni adam ya girka shi da kowan gida hito zaka nan ya aza shi.
Yanzu Allah ana kai shekara nawa haka misali ana ya kwatantawa?
Yanzu kila garin dai ko bai dade ba sha shekara 200
da girkawa.
Awo nan cera sa ko bata dade ba ta shekara 200.
Muna yi musan kaman mutanen da a cikin garin mutane wacce kallon mutane da wace kala akwai ciki?
Ba mu da wasu mutane bai can Hausa, ba mu da wani iri ciki. Shikenan Hausa na makiyayan mu na daya hella ni garin ga.
Hausawa, Arawa, Gobirawa, inni irin Hausa.
Gobira na babu wani wata kala ciki.
To me ya aikin mutanen garin?
Ba mu da wani aiki daga noma sai kiyo, sai sauran ya sana'a. Shi dai na aikin mu.
Shi Gune Adamu wanda ya kawo wannan garin na Cerasa Gune, yalla an san ko da ina ya fito ya zaka nan ko shi dai ya taho ya to da jama'a ko kuma da wata ƙasa ce ya bar wata ƙasa ya taho a kaje abin shi?
Ni dai naji an ce da na ya taso ko mana Cerasa na yana hada ma kowan gida.
An ce garin can shekarun baya an yi ta yayi ta ya koka sosai shi da kan hari da mada hauni kana ya kadan buskuta muna ga yani abin.
Kamar in yaki ya taho har da kwanni ba ta yaki sai Cerasa ta shiga gaba.
Garin ya shahara wajen yaki?
Ya shahara har da kwanni ba ta yaki sai Cerasa ta zo sa nan Gune shiga gaba sa nan su bi shi.
To halibe halibe su kai ni su kai ke ba sun
kai ko masu sun kai
da kibai da masu da takubba da su sun kai aiki wannan lokaci
su mutanen cira su
awo
to muna yi musan yalla shi wannan garin shi na da wata martaba wanda daga nan garin yalla duk duniya in ka saga ya ba a samu irin ta
eh to muna da martaba dan kaga lokacin da ana aiki zuwa tsinga hadiya suka yin yaki ya taho
can shekarun baya
awo can shekarun baya zamanin wadannan ne hada maka da kuma ga tabki gahanan shi ma yana cike da ruwa in ta wuya yaki yaddun haro sai ya zo sa jallo ya dauki ruwan nan duka da mai aka sun to sun ga babu ruwa dole sai su koma
to ga kishirwa ta kashe
awo da kishirwa ta kashe su
to muna yi musan shin wannan martaba yalla ta sa wajallo a kwalhe ruwa da kuma gamewa duwatsu yalla har yanzu a matsayin ka na hakimi ne gari yalla akwai ta ko yanzu an ka taso magarin kana ya kashe hida wannan duka ka kwalhe ruwan gari kuma duwatsu su game ta da dole in mutun ya ga duwatsu na ta kokarin gamiya shi kasa da gudu dole shi abin da
ko yanzu muna tsammar haka ne Allah ya so da ta gama duwatsun ga su game da mu daukar wannan ko yanzu muna tsammar haka ne tunda gado na awo
gare ka abin shi ke ko kuma akwai wani wanda shi na arzike da wannan
iske shi mun kai tunda mai iske shi ko muna tsammar haka nan ko yanzu da uwayen mu da kakannin nan mu
don gare ka shi ke kai aje da shi yanzu ko kuma akwai wani yalla latijo da an ka ba aje a tai
akwai
shi na aje da shi
awo shi nan da wannan aje
ko yanzu an ka hararo garin abin na tashi
insha Allah suna motsa
muna yi musan shi wannan gari shina da wata matsala gagaru ma wadda yau ita ta kai muku tsoro tsakakai wadda yanzu kuna son mahukumta su yi muku maganin ta
muna da matsala dan muna son hanya ga ta nan ma hitowa da kwalta ta zaha garin ka gani ko yanzu ka shigo cikin cebu
babban titi na gari
awo muna matsalar shi muna so ne
game da matsalar babban titi wanda ya hade da babban kwalta wadda ta tashi daga yamma zuwa gabascin kasar ta jamhuriyar Niger da hakimin garin Jira Sagune yayi magana na tuntubi Malam Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda karkashin hurumin sana'a garin yake domin jin ko ya za a yi a magance musu wannan matsala
ni kankaina na sha zuwa Jira Sagune kuma na san da wannan matsala kuma konsayi din su ya shaka mana wannan magana mai abinda muke so mutane su gane ayyuka muna yin su amma daki daki ne tunda yanzu ina jin abin da yasa kama ita da'irar Kwanni tunda an ka kafa ta mutane ba a yi tattalin kamar kayan aiki ba waɗanda da an ce ar azabura a aiki amma yanzu za ku mu to yanzu deja mun yi komandan bel guda da ɗandan karo wanda ka cika shi na sa mu abin ga to yanzu muna da ayyuka duka irin wuraren nan mun lisawa su yanzu jiran mu kai nan da sati biyu zuwa sati uku ɗandan karon nan da bel za su zaka to in sun zaka duka inda mun kai sibile inda ya kamata mu yi wannan aiki za mu je mu shi wannan titi nasu mun san da shi kuma insha Allah cikin bayya din mu na bana kusan kilo 25 haka muke so mu yi cikin gari da kewayen shi inda wata matsala duk take wani ta hanya za mu sa da bi mu sa mata da bi insha Allah abinda muke jira waɗannan kan aiki da mun kai komande dan mun yi komandan su deja har mun yi ha waɗanda sun ka ya kamata su ka kan aiki an ba su takardun state su ka aiki ka yanzu da sun kawo kuɗi na ƙasa in mun biya su mutane za su gane kan aiki sun shigo dan gadan gadan za mu shiga wannan aiki dan nan cikin garin Kwanni da kewaye don ke yanzu bale yanzu da ka faɗa mi ga matsala ta cira sabune don ke yanzu insha Allah in ka aiki mu sun ka zaka ita za mu sa sahu na harko kahin wani abu ya biyo ba
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Mammana Bako daga nan gidan radio Niyya FM na birnin Kwanni jamhuriyar Niger da ke cikin jihar Tawar kasar muka gabatar muku a karshen haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka kuma daga nan ne zan haza wassalam da ku sai in ce sai kuma wani karan idan Allah ya so
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Na dauki angara na ingozi da ruwan sarka da wuce
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.